Dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sarara assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM akwai stashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya haka kuma a kuma sa a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta voahausa.com masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
to barka da zuwa Mala Abdulaziz
yake kasancewar duk ranar juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini yau ma uku na watan Yulin nan zamu magana ne akan yancin kasar Niger
watan Agusta dai kin sha kofi kwa
ai haka ne
to abinda zamu magana kenan wanda kuma kadan daga cikin sakonnin da aka aika shine Sirajo Mustafa Kawo yace ba shakka yancin kai a Niger ya kawo sauye-sauye da dama wanda lokaci ba zai bani damar zayyano su ba mu zamu samu zayyano su haka yake to bayan wannan kuma zamu yi magana akan shirin nan na yali wanda ake yin shi gwamnatin Amurka take shirya shi wanda kuma na ci gaban matasa ne wanda kuma zamu dan ji tattaunawa da Maryam Bugaji te mana da wani bawan Allah a ciki
to bari mu karanto abubuwan da kuka ce game da yancin kan kasar Niger wato jamhuriyar Niger din
to zakon farko ya fito ne daga wari malam bari brizuwa Allah sana fada daidai yace sakon ya fito daga jamhuriyar Niger ne yace salam yau da gobe hakika yau shekaru 58 chip chip da samun yancin kan kasar mu ta Niger daga turawan Faransa amma a zahirin gaskiya mu ɗan Niger babu wani abinci gaba da muka gani dangane da wannan ranar saboda haka muna kira ga gwamnatin kasar mu ta Niger ya kamata ta yi amfani da wannan rana ta samarwa matasan kasar mu ta Niger ayyukan yi da kuma inganta harkar ilimi yau da gobe ku tashi lafiya
to Allah ya sa sai kuma sakon Musa Salim Maleri yace salam yau da gobe a gaskiyar magana bisa ga dukkan alamu dai samun yancin jamhuriyar Niger ya janyo hankulan kasashen duniya kanta kuma ta yi yaki da cutar tamowa wato yunwa da fatar yace wato da fatar za su samar da kayan more rayuwa dai da dai sauransu
to wato kin san cutar tamowa na daya daga cikin abin da ke damun mutane a kasar kamar maganar
saboda saharar kasar
to haka sai kuma Imam Yahaya Soja Uba yace tare suka hada wannan sako da Ahmad Bello Sarkin Yamma mai post Allah ya sa na faɗa daidai. Yace muna taya al'ummar kasar jamhuriyar Niger murnar samun shekaru 58 da samun yancin kai daga hannun turawan Faransa na mulkin mallaka da fatan al'ummar kasar za su ci gaba da zama tsintsiya madaurin ki daya don ci gaban kasar.
To sai kuma sakon Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace muna taya daukacin al'ummar jamhuriyar Niger murnar zagayowar ranar samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka.
To Allah ya sa kowa ya ji wannan sako sannan kuma mu ma muna taya su murna din shi sa muka ce bari mu tattauna
akai
to sai kuma sakon Ahmad Ladan muryar Talaka yace a gaskiya ba bikin cika shekara 58 ne ya dace gwamnatin Niger ta yi ba taimakawa yan gudun hijira dake kasar ki ya kamata ki yi ta hanyar samar musu aiki domin kawar da rashin aikin yi ga yan uwa da abokan arziki
to sai kuma sakon Musa Maina Kadilawa Allah ya sa na faɗa sunan daidai yace tare da Maina Haruna Kadilawa suka ce assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe hakika yau ne wato zagayowar ranar samun 'yancin kasar mu a Niger, watan ranar samun 'yancin kasar Niger. Allah ya sa talakawa su more.
Amin, amin to. Sai kuma Shaibu Zidane ya ce da fatan alheri a gare ku masu gabatar da shirin yau da gobe, shirin matasa. Yau naku tona ne maina, sai dai mu kasance da akwatin rediyon mu da fatan za a tashi lafiya.
Shiko Arbiu Muhammad Gidan Madi Chai, salam yau da gobe. Ku isar min da sako na kamar haka. To ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Niger tare da daukacin al'ummar kasar baki daya daga kasa ta Najeriya nake taya ku murna zagayowar wannan ranan samun 'yancin kasar ku. Fatan za a kammala biki lahiya.
To amin lahiya lahiya. To sai kuma a gaban shi sakon Gali Sirajo Faki da Musa Daren Asuba dan mutan da magaran suka ce muna taya ƴan uwan mu al'ummar kasar Niger murnar shafe shekaru 58 cif cif da samun yancin kai daga Turawan Faransa. Muna fatan mahukuntan kasar za su ƙara ƙaimi wajen samar wa ƴan kasar ababen more rayuwa. Uga kabar da anti Daula da Hafsan Mato, yau Hafsan ce.
Sai kuma sakon Abubakar Kawu Girgir ya ce samun 'yancin kasar Niger za mu iya cewa tamkar ci gaban mai haƙo rijiya ne, ganin yadda kasar ta samu 'yancin kai yau tsawon shekaru 58, amma kuma talakawa da sauran al'ummar kasar ba su samu 'yancin faɗar albarkacin baki ba da kayan more rayuwa a kasar.
To Allah ya samu dace. To sai mu je shafi na uku kai tsaye ko inda Isa Kopsi a Sarara yace fatan alheri da fatan Allah ya sa masu su kammala wannan biki cikin koshin lafiya.
Shiko Lurwanu Yakubu Jikamshi yace a gaskiya idan ana magana akan wato ƴan kai
ƴancin kai
to kasar Niger an bar su a baya, domin kuwa har yanzu kasar Faransa tana yi musu katsalandan saboda haka Allah ya fitar da su lafiya.
To sai kuma Shehu Adamu ko Rijau yace to muna taya al'ummar kasar ta Niger murnar shekaru 58 da samun ƴancin kai, da fatan kuma gwamnatin kasar za ta mayar da hankali wajen gudanar da ayyukan ci gaban kasa da kuma wasu abubuwan da suka shafi al'umma maimakon yin watsi da haka tare da yin maimakon yin watsi da maganar haƙoƙi na ƙungiyoyin fararen hula.
To shi kuma Muhammad Kamaru da Mareyola yace assalam yau da gobe, ku isar min sako na zuwa ga mutanen Niger, ina musu murna zagayowar 'yancin ƙasarsu. Allah ya bamu Allah ya zagayo mana da namu a kasar Kamaru.
To wato Allah ya kai mu lokacin lafiya. Sai kuma sakon Usman dan Fodio layin dangana da magaran yace alhamdulillahi yau kasar mu Niger ta cika shekaru 58, mu mun gani a kasa ayyukan ci gaba a ko ina a kasar mu. Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu.
Ita ko Aisha Barista Chole Maskandare tace da Zainab Barista Chole Maskandare suka ce muna yi wa assalamu alaikum filin yau da gobe, muna taya 'yan uwanmu 'yan Jamhuriyar Niger murnar cika shekaru 58 da samun 'yancin kai da kasar ta samu daga hannun Faransanci. Ku huta lafiya.
Wai ga hannun Faransanci gaba daya ba. To sai Jibrin Nabasa daga ƙarshe yace ya rubuta ne daga jihar Sokoto, hakika muna taya gwamnatin Jamhuriyar Niger tare da al'ummar kasar murnar zagayowar ranar samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Faransa, da fatan Allah ya ƙara kawo mana shugabanni masu ƙaunar mu wanda za su zama ba masu ƙaunar aljihunsu ba da ɗiyansu.
Amin.
Mun gode da sakonin da kuka aika. To kun dai ji abinda duka suka faɗa, Malam Adili Kaji, mutanen kasar ka da kuma sakonnin mutane har da 'yan Najeriya da suka taya su murna. To amma yanzu misali kasar Niger, zaka iya dan ba mu wani abu akan menene 'yancin, musamman naga shugaban kasar Niger shi Muhammadu Isu ya yi bayani ko?
Haka nan, ya yi bayani a yau zancewa, kuma bayanin da ya yi ya tattauna akan abubuwa da dama, fara da tsaro, don kasan ba ta yiwa ne a samu cigaba kasa dole sai da tsaro to yayi magana akan yankin Lake Chad wanda ka san akwai dakarun sojoji daga Niger Nigeria da Kamaru suna can har yanzu dai suna cigaba da taimaka wajen yaki da ƴan kungiyar Boko Haram wanda muke gani a yanzu haka sun ja da baya sai kuma banci wannan ya tattauna akan Jesseng Sahel ka san akwai dakaru 2500 wanda aka kai a Mali Mali Niger kuma da Burkina Faso wanda kungiyar tarayyar Turai da Amurka suka taimaka musu domin can ma ci gaba da yaki da ta'addanci banci haka ya tattauna akan harkokin zabe dan ka sanin zuwa shekara 2 za a je zaben shugaban kasar Niger
to misali kafin mu je wannan yawanci kaga dai kaman sakonnin nan da aka yi magana akai zaka je yawanci ana magana cewa akwai wanda suka ce Niger mafi yawanci ma cewa suke Niger ana musu katsalandar sannan kuma an dan barsa a baya ya ku yan Niger kuke kallon abu musamman kai kana aikin jarida kuma muna da rahotanni da yawa da muke samu da shafi ci gaba da rashin ci gaba menene zaka ce
dan ka san kidiba matsalar zance har yanzu dai ba ta wani kidiba kamar kai kwamfar tsakanin Niger da Nigeria dan ka san mulkin mallakar tura na Faransa da na English ba dai bane to abubuwan da in ka ga mu kasashen mu kamar na yankin France muke bukata shine a taimaka ma kasa kamar kasa ta Niger haka a samu a kirkiro kamfanoni da za su taimaka ma matasa dan kidiba yanzu kashi 2/3 a Niger matasa ne suna ƙarshen shekaru 20 zuwa 25 kenan zaka ci da miliyan 10-15 ko 12 to wannan dalle suna bukata hukuma ta maida hankali dan wannan matasa idan ba a ba su tarbiyya da wadda ya kamata ba
sai a samu matsala
sai ka iske su ne cikin harkokin ta'addanci ne zaka iske harkan mai
to
ina zancen kuma yunwa da sauran wato su tamo wannan da sauran cututtuka da yake ta addabar mutan Niger kaga a kwanakin baya da muka hira da wata akan lafiya ta yi maganan cewa ko kuma in ce an aika mana da rahoto kan cewa cutar malaria da dai sauran cututtuka sukan kashe yara da mata har da ma matasa shin me yake faruwa me gwamnati ke yi tunda wannan ai masifa ce
dan kisa abu ne wanda gwamnati tana kokarin kanta in kidiba da al'ummar zance fararen hulla da kungiyoyi masu zaman kansu suna bada taimako su ga za su taimaka ma al'umma duk da wannan abun bai isa ba zance dole ne sai da a ƙara haɗin gwiwa ƙasashe kamar na kewayen Niger to yanzu in kidiba for example cikin wannan shekara akwai ma taimako da an kace za a bada na abinci an keɓe wajen miliyan 200 wanda za a ba talakawa wanda sun kai noma mai noman bai taimake su ba da kyau za a ba su kuɗi wanda za su taimaka musu sai abinci kuma za a rage musu tsada abinci
to misali akwai wasu abubuwan ci gaba kamar misali zaka ga a ce maganan harkar lafiya maganan asibiti
abin da na tambaye shi kenan yanzu
yawa to bayan wannan ne shine bayan wannan din akwai kuma zaka ga cewa matsalar da ake fuskanta shine misali a bangaren ilimi zaka ga nan ana zanga-zanga can dalibai sun yi wane ne can har kaga an yi arshabu dan sanda
kuma dai yanayin karatun daliban musamman ma yara ƴan primary local kuke cewa ko to musamman yara ƴan primary ni da naje Niger sai na gansu a zauna a ƙasa da sauran su abin da to abin gani
abu ne kin san dole ne sai da haɗin gwiwa shi in kidiba shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu kamar kowane direction na minister akwai bidige akwai kudi da aka kebe domin ministocin nan su yi amfani da kudin domin taimaka ma yara taimaka ma malaman makaranta to tsakanin wannan yanki wani lokaci akwai inda kudin ba za su isa ba shi yasa zaki samu kiga ana samu irin wannan mai ba ko ina ba me duk da wannan da in kidiba muhimmin wannan rana shine in kidiba yau shekara 58 da ta samu incin kanta an kiba wannan ranan ne in kasani da inda suke kowane yana da izini da su ice guda domin yaki da
wannan ce da mana ga sun hada da maganar da shambishiya
da shambishiya domin yaki da
har shekara haka ake
duk shekara
to misali wa yake kawo shugar gwamnati take kawo ƴaƴan itacen da ake daddasawa koko kai ne zaka ji ka su ka dasa
gwamnati tana taimakawa kuma akwai mutane wanda suke taimakawa kansu masu je su sai
su tushe tushe
to mutane suna son yin haka ko dai gwamnati da ta kikiro da wannan sai kawai mutane suka ya zamanto kaman abu ne wajibi a yi ya zamanto kaman doka ne ko dai mutane sha'awa ce kawai yasa suke yi su ma
yanzu mutane suna yi mai ba kamar da ba in kidi ba lokacin tsohon marigayi shugaba sai ni kunci abu ne ya zama kowane ya zama kamar washibi dole ne kowane kike wannan rana kowa zai fito domin ya taimaka wajen dasa
itatuwa saboda yaki da hamada.
Idan kana Niger yanzu ya bukukuwan suke ya ake bikin kasar Niger?
Bukukuwan za ka gaskiya garin kowa ka sai ga kowa vraiment yana cikin fara'a. Ana abubuwa, ana shige, ana hita, mutane sun taru, kowa da yana nuna godiya dan kin san ba abin da ya kai ba abin da ke da muhimmanci da alheri sai samu incin kai kamar ka hita kai abin da kake bukata ba dole ba sai ka tambayi izinin wani. Kamar nan ne Amurka ka sanar da an kace Independence Day
da ka shagali ne iri
kowa ya hito yana tare da tuta Amurka ana yawo.
To misali kamar bukukuwan ana yin kamar yanzu misali ana ne Nigeria zaka ga za a je irin su pareti ne da duka ana yi irin wannan da bukukuwan
ana yi kamar yanzu in kidi ba a wannan rana ma'aikata na gwamnati da sojawa da sojoji zancewa kuma da kamfanoni masu zaman kansu duka za su yi to su yi parade su gwadi abubuwan da suke yi kuma su gwadi taimakon da suke masu kima kasar Niger.
To misali bari mu dan koma cikin maganar siyasar kasar Niger wanda ba wai za mu magana akan gwamnati ko siyasa a'a mutanen Niger tunda an ce yanci ne idan zabe ya zo nan ne yanci yake taka rawarsa. Yaya yancin yake na zaɓe ka fito ka kada ƙuri'a ka zaɓi wanda kake so baka fargaba a murɗe maka zaɓe ko a murɗe maka ƙuri'a ko a
tsaye
ka
da kuɗi ka
sa ƙuri'a ko a yi maka magudi ya abin yake?
Wannan abu ka san yanzu mu Najeriya mu ga abin da zai faruwa. Baskin nan zuwa shekara biyu za a hido da sabon code na tsari na election. To a cikin wannan zaben ne za mu gani wace hanya za a bi kuma menene sauyi da za mu gani. Dan ka san akwai wasu da dama sun gwadi rashin amincewar su akan sabbin dokoki da ake shirin yi na wannan zaben da za a yi na dubi da na shekaru masu zuwa.
To duk da yake da zamu dan samu mu dan je mu dan shakata sai mu dawo sai mu ci gaba da abin da ya kamata saboda kamar mu samu kowa kan Niger din saboda mu dan tsaya kuma murna.
To
Niger sai mu dika
ga mu ga ku. To Malam Abdulaziz daman ina so maka tambaya kan sha'anin tsaro a Niger. Kwanaki ka san yanda mu muka samu matsalolin Boko Haram ga kuma matsalolin makiyaya da manoma da dai shauransu. Kuma Niger tunda ita ce mafi kusa da mu ita ma takan dan samu irin waɗannan matsaloli nan da can. Kuma na san cewa akwai ƴan gudun hijira bila adadin da suka wato
sun shiga sun fita wasu suna ciki wasu
sun nemi mafaka a Niger. Shin a dunkulin me zaka ce game da tsaro duba da G5 Sahel din nan ma da ake dan ba mu
wani ba kai
abin da zan ce shine idan kidi ba zance kasar Niger ta yi kokari al'ummar kasar Niger kuma da gwamnatin kasar Niger da ma sojoji sun taimaka dan in ka diba wajen mutane 200,000 aka ce ƴan gudun hijira aka samu a Maiduguri kuma kin san kula da wannan mutanen sai da haɗin kan jama'a dan kowa na da kula cikin wannan mutanen. To cikin in ka diba fa cikin wasu ƴan Boko Haram da sun kazo daga anan a yankin Difa an kula da su an ba su da abin da suke bukata
kuma ƴan
gudun hijira cikin su ma akwai wanda an kamar da an kasa cikin harkokin tsaro wanda suke taimaka a yankin Difa
wato mai daki shi kai sai inda yake. To misali dangantaka kuma tsakanin Najeriya da Niger fa saboda kowa duk dan Niger da Najeriya sun mun yarda cewa mu ƴan uwan juna ne.
kasa
abin yake
shi zan ce wannan ma zan ce wani samun inci kai ne incin kai ne dan in ka diba a wannan shekara kama kwanakin ba shugaban kasar Nijar Muhammadu Isu ya leka a Najeriya inda ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda suka tattauna akan akan kera matatar mai da za a yi
matatar mai
a katsina
tsakanin iyakar Najeriya da Nijar
to kaga za an ce wannan yana cikin ci gaba
da zumunci
da dangantaka kuma zai kirkiro da ayyukan yi ga matasa to idan za a yi irin wannan abubuwan nan zuwa gaba gaskiya zan cewa Nijar da Nigeria za a samu ci gaba kwarai
to bari mu koma kan cikin wani sako da yake cewa yake kallon kaman ana barin Nijar a baya wani lokaci musamman yan kasa da talakawa zaka ga cewa yan Nijar wani lokuta zaka ga mafi yawanci lokuta zaka ga suna shigowa Najeriya zaka ji an ce sun zo su yi tirani sun zo su yi wani ne su koma na san yan Najeriya su ma sukan shiga Nijar irin wannan abubuwan amma ba kamar yadda ake ganin yan Nijar misali su shigo Najeriya ba ka gansu kuma in ka zo ba zaka same su a manyan ayyuka ba misali zaka ga kila suna gadi suna trader suna yaya kuke kallon wannan abu ku yan Nijar abun yana zuwa kanku
in ka diba abin da zan ce shine wani lokaci mutane sun kumace kai ni in ban son tahiya Libya ban son tahiya Algeria na kumace in tai Nigeria dan mi dan ka diba akwai dangantaka tsakanin mu akwai aurataka tsakanin mu akwai abubuwa da dama wanda suka sa mutum shi ne zai ji kamar yana gida
ba za ka samu walakanci
ba kuma in ka je can zaka ji kamar kana Niger dan ba abin da zai sa relika ji kamar ba kana Nigeria ba
to ina so da mun in ƙara ko kuma akwai tambayar da zaka yi to ina so in maka tambaya ne na san cewa da Nigeria yanzu muna fama matasa sosai tunda ka ce kashi 3 kashi 2 cikin wato
uku
matasa ne a Nijar ina zancen shaye-shaye
kwarai kuwa
zancen shaye-shaye kamar miyagun
kwayoyi da
sauransu kamar kaga a Najeriya muna fama da wannan matsalar
kuma kwanaki a Nijar an kama ana ta kaman motoci manyan motoci na su tramadol na su kodin da sauransu suna shiga suna fita suna ƙetarawa
to yake ban ban mamaki shine a Nijar ma zancen suna kokari dan ka diba kirkiro da wannan jisan Sahel domin a yaki harkar ta'addanci ne mai karkashin abin in kidi ba ma yaki ta'addanci yagi da miyagun kwayoyi baske miyagun kwayoyin nan suke tura matasa suna ayyukan ta'addanci to idan anka kai hari ga wannan ga tushi ga wannan miyagun kwayoyi kenan za a magance duk wannan matsalolin matasa
tunda
sai ka gani zaka sha
to su matasa a Niger suna samu su shiga a dama da su a siyasa kamar mu yanzu akwai dokar not too young to rage shekarun takara ga matasa akwai matasa a majalisa haka da
a yanzu haka zan ce miki in kidi ba matasa da dama wanda wannan gwamnati ta sa cikin wannan sabon gwamnati kidi ba akwai minista na zan ce daktar da kabine kamar shine mataimakin cabinet na shugaban kasa
na majalisar zartarwa shugaban kasa
matashi ne nan yayi Amurka dan dan shugaban kasa Nijar yanzu haka shine mai taimaka ma matashin mai taimaka ma daktar da kabine a Nijar kun banci shi akwai daktar na post shi ma matashi ne dosa sa'anin
ka ce post ai sai ni dai ka dan sai ka dan
post kaman masu kaki
kaman masu kula da mail
na posting din kaman gidan waya akwai gidan waya
na'am to yanki ba lalle akwai matasa da dama wanda suna cikin a gwamnati kuma muna tamma za mu ganin sauyi nan zuwa gaba
mata fa
mata ma ba za mu ba za a rasa ba za ku ga mata matasa cikin gwamnati insha Allah nan zuwa gaba
to Allah ya nufa to mun gode sosai kuma Abdulaziz mun gode da lokacinka da ka hauro domin tunda muna da wakilin Nijar a gidan ai ya kamata wakilin Nijar tunda dai Najeriya da Nijar ne a gidan mu ma nan sai mu ce mun gode ko muna taya ku murnar samun yancin kan kasar ta Nijar Abdulaziz
to mun gode kwarai
madalla to yanzu kan dole mu tattare namu na amma kafin sannan muna da abin da zamu ji daga iyali kin san an samu an Maryam ta yi mana hira da wani matashi da shi harkar sa jinya aikin jinya ya koya wanda ba a cika jin namiji a harkin jinya ba ko kuma kasashen mutum shi abin da ya gano kenan kuma ga yanda Maryam ta dan tattauna da shi me ya koya kuma me zai yi in ya koma gida
ina da niyya idan na koma zan yi kokari na gan cewa a Gombe inda nake zama mun dan fara wani abu kamar magana ilimi da muka zo akwai classroom da aka kai mu
aji
akwai ajin da aka kai mu mun dauka wani senate building ne mun daka wani zama majalisa ne ake a wajen ba mu sani ba classroom ne aji ne inda yara suke zuwa su samu a koyar da su ba kamar yadda yake a Nigeria za ka ga a university za ka ga suna zama a benci wasu kuma babu ma benci ma suna zama a kasa za ka ga yawanci a haji a university na Drexel mutane ba su wuce 30 ba su wuce 30 a haji kuma akwai projector akwai na'urori daban-daban ana koyar muku abu in ya kama wani abu ne ba su gane ba a yanzu za su shiga internet su samu su fito muku su baku amma wani video ne ya kamata su nuna muku su fahimci abin da ake gaya muku za su shiga internet yanzu nan a fito da su a nuna muku sannan akwai wani abin da ya faru mun je wani makaranta na yara kanana nursery so akwai wani yaro karami haka ina ganin shekaran shi gudu ne sai ya tashi yace shi yayi mana wani tambaya yace shi ka Africa nan akwai soro ne a Africa sannan muke tambaya shi yace saboda sai muke mamaki ya suke irin wannan tunani muke tambaya malamin sai yace shi ya ji yaron yace tunda yazo ana musu career building daga nursery school ne so shi ya san cewa daga nursery school ya san cewa soro wani abu ne wanda yake kawo cututtuka da yawa a duniya sannan shi a nursery fa yana so ya sama da wani abu wanda zai kashe soro ya daina kashe mutane a nursery school ne
tun da farko kenan ce karfe tun da zafin shi ake
shekaran shi hudu wannan abun ya bani mamaki kuma akwai abubuwa mamaki da yawa wanda zaka gani kuma wannan mutanen ba wani mutane daban bane ba kama mu ne kawai fatan ne kawai ya raba mu wasu abubuwa da muke masu suna mamaki yanzu kama wannan program da muka je wannan aikin da nake yi muna zuwa kauyukan nan ba taba kira na ko a wani local government a ce ga kyauta mun ji kana wani abu kaza mun ji kana wani abu kaza a kai kokari ba sani ba amma gwamnatin America sun ga abin da muke yi sun ba mu award sun kawo mu America su yi mana horo na sati 6 sun abubuwa da yawa wanda wasu ma yanzu a holding nan da wasu har kuka suke yi saboda mutane ba su taba tunani za su samu irin wannan mai sayin ba abin da nake fada nan su ne manyan mu su dinga lura abubuwan da muke yi nan suna da amfani ni na ga ma wani abokina na ce ni ban taba sani cewa abin da nake yana da amfani ba sun da na zo America saboda in na ga musu wani abu da nake yi wanda can ba mu dauki wani abu bane muke ba saboda mutane ba su nuna mana cewa wani abun kirki muke yi ba
sai wani waje
amma abun mamaki anan sai inazo ina fada sai abinda zai baki mamaki ni da nazo ban yi tunani ina da wani masai haka ba saboda kafin nazo akwai universities guda hudu wanda aka raba biographies din mu da abuwan da muke yi ran da na shigo Philadelphia na samu email ya fi 15 kuma duk wannan professors ne suke so su zauna da ni na gaya musu yaya nayi na fara wannan abun kuma menene damuwa na menene nake so su taimake ni da shi kin ga irin wani abun wannan
fara maka ƙwarin gwiwa
abubuwa da yawa wanda zan yi a zuwa na gaya mutane ga abin da na gani watakila za mu samu canji
shikenan nagode sosai
to kin ji dai ta bakin wancan matashin yali din da yake magana akan sai da yazo nan ya gane cewa shi abin da yake
yana da muhimmanci
saboda ya saba aiki da mutanen karkara da sauransu ne kuma yanda yara kanana ake koya musu abubuwa
kuma naji dadin yanda ya kira ga gwamnatin mu da ta dinga kallon abubuwan da matasa ke ga muhimmanci
haka to mun gode yanzu kan dole mu tattara ina mu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da shi kan Shablaziz da aka jiyo muryar Sadazu sai ni Usman Ahmad Kabara Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da Aidi Netco shine engineer mu ne yau nake cewa Allah ya sa mu hutun ƙarshen mako lafiya.